الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شدة رمضان هجرة تدود في حدود 40 دقيقة daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf za mu ci gaba daga aya ta 13 insha Allah muna cikin magana akan karshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam karshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam innal ladina qalu rabbuna
Allah innal ladina قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
وأنه وجه shine sura ta karshe wacce aka samu irin wannan magana a cikin alqur'ani wannan shine karshe na wajen da aka yi magana irin wannan da za a tambaye ka yaushe ne damuwa kuma tsoro na dan adam ke karewa yaushe ne damuwa da kuma tsoro ga dan adam ke karewa amsa guda biyu ne da waɗannan amsoshi sun zo a cikin alƙur'ani amsa ta farko yaushe damuwa da tsoron ɗan adam yake karewa sun ka ba da amsa idan ya shiga aljanna Allah ta samu kumar mutuna wannan ita ce amsa ta farko kuma wannan amsan ta fi hujjoji da yawa domin an samu dalilai da dama a cikin alƙur'ani wanda sun kai kamar guda goma Allah yake ta maimaita irin wannan magana kaga anan Allah madaukaki yace innal ladina qalu rabbuna Allah wadanda suka ce Allah mahaliccinmu shine Allah sun mastaqamu sa'annan suka tabbata akan wannan maganar ka ce Allah ne mahaliccinka kai aya akan kalman wato idan ka ce ka faɗi kalmar shahada idan ka faɗi kalmar shahada aya akan kalmar shahada ba wai ka fada ba ka aiki da ita ba shi yasa Allah ya ce sun mastaqamu duk wanda yace Allah ne mahaliccin sa ya kuma tsaya akan wannan kalma fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadannan babu tsoro gare su kuma su ba masu bakin ciki bane to Allah ya fada mana yaushe ne ulaika ashabul jannati wadannan yan aljanna ne kaga ya tabbatar da aljanna ce idan ka shiga babu tsoro kuma babu bakin ciki duk wanda ya shiga aljanna ya tsira Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljanna jaza'an bima kanu ya'malun sakayya ne na abin da suka aikata a rayuwarsu wannan shi yasa inda Allah ya faɗa a can qalu rabbuna Allah thumma istaqamu al-istiqama shine Allah ya fassara ta da jaza'an bima kanu ya'malun sakayyar abin da suka yi a duniya shine Allah ya ba su gidan aljanna to ba shakka duk wanda ya shiga aljanna yayi ban kwana da tsoro yayi ban kwana da bakin ciki wata ni'ima ce mai girma amma za ka ɗauka ni akwai tafiya har yanzu dai akwai tafiya har yanzu to Allah ya faɗa mana wanda mun karanta a baya suratul fussilat aya ta 30 tun kafin ranka ya fita wannan ni'imar Allah yake maka albishir da ita to wanda Allah ya tabbatar a suratul fussilat aya ta 30 zuwa aya ta 32 مبشر به العبد عند فراقه من الدنيا لوكاتين دا دان ادم يزو متوا الله ينا تورو ملائكه سنا مكا البشر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ملائكه سنا سسوكوا سسوكوا ga mutane me suke cewa Allah takhafu wa la tahzan ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki wato lokacin mutuwar ka mala'ika yana maka albishir wadannan damuwa guda biyu kai ban kwana da su da damuwa da kuma tsoro a rayuwarka da yau kai ban kwana da su kuma wannan kaga ayar alqur'ani ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassakowa me suke cewa Allah takhafu wa la tahzanu ana gaya mutane ba ku da tsoro ba ku da damuwa wa abshiru kuma albishirunku bil jannati allati kuntum tu'adun wannan aljannan da aka yi ta muku alƙawari a duniya wannan aljannan tana nan kaga kai baka ga aljannan ba amma mala'iku da suke hidimar aljannan suna maka albishir saboda a kwantar da hankalinka a gaya maka akwai aljanna kuma suna gaya maka su ne suwa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne majibantan ku a duniya lokacin kuna da rai ku musulmai mu mala'iku muke taya ku addu'a wurin Allah saboda mala'ika yana taya mu addu'a Allah ya sa mu wanye da duniyar nan lafiya mala'iku suna mana addu'a babu shakka don haka yasa mala'iku suke cewa mu ne masoyan ku tun kuna da rai kuma haka a lahiran ma mu ne masoyan ku saboda haka muna gaya muku abin da ni'imar da take gaban ku ita ce aljanna baya ga waɗannan ni'imomi guda biyu idan ka shiga aljanna babu tsoro babu bakin ciki sannan kuma walakum fiha ma tashtahi anfusukum abunda rayukan ku ke so akwai a gidan aljanna walakum fiha ma tad'una duk abin da kuka nemi a kawo muku ma za a kawo Allah ka sa mu komar mu kenan wannan ba shakka ya samu fahimtar salaf domin akwai hadisin ma da aka samu daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'min hina yanzilu bihi al-maut shi mu'mini lokacin da mutuwa ta take sauko masa wa yu'ayinu ma yu'ayinu haja abin da Annabi ya faɗa mu'mini yana ganin abin da yake gani yana ganin abin da yake gani kaga kenan za a bude maka aljanna za ka ji kafin ma ranka ya fita kafin a cire ranka za a bude maka aljanna za ka ji wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah to lokacin da aka nuna maka aljannan nan mala'ikun suke maka wannan albishir shine manzon Allah yace wadda annaha qad karajat a lokacin duk wani tunanin duniya ya kare maka duk wani abin da kake ganin kana son shi a duniya a daidai wannan gabar gaba dai wannan abin ka manta shi ka manta in ma dukiya ce in ma iyali in ma mata in ma yara duk abin da kake so idan aka nuna maka aljanna wallahi ka manta shi mata ma ganin komai in banda aljanna annabi ya ce wadda annaha qad kharajat a lokacin Allah Allah kake ran naka ma ya bar cikin ka kai ma so kake a cire ran ba wai maganin baka so ba kana ma Allah Allah ne a fitar da ranka to a daidai wannan lokaci da kake sha'awar a fitar da ran naka manzo Allah ya ce wallahu yuhibbu liqa'ahu shi ma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai a daidai wannan lokacin an nuna maka aljanna saboda a kwantar da hankalinka saboda idan aka ce mutuwa mutum yana tsammani kamar karshen bala'i kenan amma da mutuwar ta zo sai aka nuna maka kai farkon ni'ima ne ba karshen bala'i ba ne ba farkon bala'i ba ne farkon ni'ima ne mai imani to wannan lokaci za ka mutu kana farin ciki to shi kuma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai wannan hadisin yana silsilatu safiha hadisi na 2628 al-imam at-tabari idan ka dubi tafsirin waɗannan ayoyin suratul fussilat aya ta 30-32 al-imam at-tabari yace minha busharal mala'ika iyyahu inda khuruji nafsihi bi rahmatillah wannan yana daga cikin taimakon da Allah yake wa musulmin kwarai ba zai bar duniya ba sai mala'iku sun masa albishir da ni'imar da take gabansa al-imam at-tabari ya faɗa wannan domin an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa kamaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai annabi yana cewa innal mala'ikata allati tahburuhu inda khuruji nafsihi mala'iku waɗanda suke halatta a lokacin da za a cire ranka waɗannan mala'iku ga labarin su nan ya zo a cikin alqur'ani ya zo a bayanin manzon Allah Allah da kansa yayi bayani a cikin alqur'ani suratul fussilat innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu saboda me darajar mu'mini a wurin Allah sai Allah ya saukar da aya yake fadin yadda mutuwar mu'mini ke kasancewa kuma aka samu hadisi daga manzon Allah babu shakka karshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam shine shiga aljanna Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani wurare daban-daban kuma shida daga cikin waɗannan guraren sun zo a suratul baqara shida haka Allah ya dinga maimaitawa har kaman ta duk abin da ake maimaita shi ana nuna maka ne muhimmancinsa don haka yasa ba sau ɗaya bane Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ka duba suratul baqara ita kadai akwai wuri kamar guda shida misali aya ta 62 Allah madaukake ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina haka ne
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir فلهم واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
هذا من هنا سورة البقرة آية 62 إن الذين آمنوا الله يجرق دم بياء الديني وذن تسكيجان سنة asali addinin yana da asali daga wurin Allah kamar musulmai yahudawa kristoci sabiuna waɗannan duka kowanne ka tambaya zai gaya maka addinin sa asali daga wurin Allah to shi yasa sai Allah ya kira su innal ladina amanu musulmai wal ladina hadu yahudawa والنصارى ده كريستا والصابئين وضعن سكيتي واسوسا بأيني تقايدة لتتشي من آمن بالله واليوم الآخر هو عند إيماني ده الله يدأ قوي وترانا تقل شون تكي زواء تتشي قيامة هو ما يدى إيماني وعمل صالحا إذن دي متنيا أيكم قري tukarka daukawa idan mutun ya taba zama ba yahudi ya taba zama kirista ba zai shiga aljanna ba Allah ya kirga su duka ya kirga su saboda ko yahudancin a da can akwai mutanen ƙwarai kai wanda alqur'ani ya faɗa nasara sabiuna amma ga sharadi ka mutu da imani ka yadda akwai Allah akwai ranar ƙarshe kai aikin ƙwarai sai Allah ya hada su gaba da yace falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladarsu a wajen Allah mahalikinsu suna da gidan aljanna kenan Allah ya samu gani to sai Allah ya bayyana sifata aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki falahum ajruhum inda rabbihim Allah bai kira aljanna ba sai ce ladarsu tana wajen mahalicinsu yana nufin aljanna saboda an samu hadisin Abu Huraira wanda yana sahih Bukhari inda al-Imam Bukhari yayi babu wa kana arshuhu alal ma'i hadisin 2637 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roki Allah annabi ya ce ku roke shi ya ba ku firdausi wato a wannan hadisin annabi yana nuna wai kar ma ka roki Allah komai idan za ka roki Allah ya baka wani abu ka ajidu wata bukata ka ce ya baka firdausi kawai idza sa'altumullaha idan za ku roki Allah ne fas'aluhu al-firdausa ku roke shi ya ba ku firdausi sai annabi ya bayyana fa innaha awsatul janna saboda firdausi ita ce mafi daraja a gidan aljanna me idan aka ce al-awsat ana nufin al-afdal al-firdausi wato aljanna iri-iri ce amma aljanna da ake kira al-firdausi ita ce mafi daraja wa a'lan janna ita ce ƙodiya babu wata aljanna sama da ita ku sai annabi ya ce wa fawqahu arshur rahmani saman al-firdaus sai al'arshin Allah saman al-firdausi babu abin da yake saman wannan al-firdausi sai al'arshin Allah domin haka inda duk ka ji Allah yana maganar aljanna to sai kaga ya kawo wannan kalma misali mu sake koma suratul baqara aya ta 112 inda Allah yake bada amsa ga yahudawa cewa ai sai yake bala من
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
هذا نما حتى الله يفتحكما سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله دم تمن دمي كراي وسا فينا أسلم الوجه aslama nafsahu lillah idan dai ka miƙa rayuwarka ga Allah miƙa rayuwa ga Allah ita ce miƙa fuska ga Allah idan an ce ka miƙa rayuwarka ga Allah baka da zaɓi sai abinda Allah ya zaɓa ka'idar wa huwa muhsinu in dai mutum ya kyautata ibadarsa kaga a wancan ma haka Allah ya faɗa wa amila salihan wancan aya wannan aya ya ce wa huwa muhsin sai Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbihi ladansa tana nan wajen Allah mahaliccinsa kaga yana ya faɗa a wancan falahum ajruhum inda rabbihim nan kuma falahu ajruhu inda rabbihi nan ma sai Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka nan a suratul baqara aya ta 262 nan kuma Allah madaukaki yana magana ne akan masu hidima da dukiya wanda tana da wahala Allah ya samu iya الذين ينفقون
أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا ولا أذى لهم ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
kaga nan ba da harin da suratul baqara ne allazina yunfiquna amwalahum wadanda suke fitar da dukiyansu fi sabilillah a hanyar Allah to sai dai ga sharadi sun malaiku bi una ma anfaqu mannan wala azan bayan sun ba da dukiyar ba sa biyo baya da gori ko kuma ta bakar magana ya taimaka da dukiyan kuma bai taba gorantawa ba bai taba kuma fadin bakar magana ba suma Allah yake lahum ajruhum inda rabbihim ladan su tana nan a wajen Allah mahalikinsu nan ma haka Allah yake wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki kaga dan wannan siffa ce ta aljanna haka nan a suratul baqara har yanzu wanda yana aya ta 274 nan ma dai Allah yana magana ne akan masu hidima da dukiya amma akwai bambanci wancan hidimar da ake da dukiya ba gori ba bakar magana ko wannan kuma ba a ma son asali allazina yunfiquna amwalahum bil-layli
wan-nahari wa'alaniyatan falahum أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
kaga nan ma Allah yana magana ne akan masu hidima da dukiya allazina yunfiquna amwalahum wadanda suke fitar da dukiyarsu bil-layli wan-nahari dare da rana dare da rana sirran wa'alaniya a koye da bayyane amma sai sa ita dukiya ko da yake an fi son ka rika ba da dukiyarka a goye amma ka lura saboda Allah ya faɗaitar da mu hidima da dukiya sai Allah ya faɗaitar da mu hatta ma hidima da dukiyar a bayyane a gaban jama'a ka yi duniya ta sani saboda me saboda wani ya yi koyi da kai duk da cewar an fi son ikhlasi ka yi abu a goye babu wanda ya sani kai Allah amma Allah yana son a bayyana don me saboda ai koyi da kai nan ma Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim masu yin haka ladan su tana nan a wajen Allah mahalicin su su ma Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su sannan ba sa bakin ciki idan sun shiga aljanna a suratul baqara aya ta 277 to sai Allah ya dawo kasan akwai wanda kuma shi yana iya tsaye da farilla kadai amma ban da nafila shi ma ya kokari inna alladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata
inna alladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah madaukaki ya ce innal ladina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka ingantattu wa aqamu salata inda suna tsaye da sallah atawu zakata suna bada zakata da fadin da alhamdu kasan akwai wanda iya kansa wata wajen dukiya ya bada zakata amma sadakan nan ma ba zai ba to shi ma an yaba mar yayi kokari ka bada zakan ka zama mai mako babu laifi in dai zaka bada zakka shikenan Allah yake lahum ajruhum inda rabbih suna da ladan su wajen Allah mahalicin su su ma Allah yake wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki to mu tsallaka suratul baqara akwai ayoyin da mun dan rage kama da suratul ali imran anan gaba ɗaya sai Allah yayi magana mai gaba ɗaya domin duk wannan abin da ake faɗa ana ce maka wannan siffa ce ta aljanna to sai Allah ya bamu labarin waɗanda ma sun je sun shiga sun ga aljanna din Allah ya ɗauko labarin ya sa a cikin alƙur'ani kuma sahabban annabi Muhammad ne wanda Allah ya bada misalin su a suratul ali imran aya ta 169 zuwa aya ta 170 الله يجي منا ولا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
هذا الله يجي كركو يتأماني وان دا يمتوى الشهادة وان دا أتحشي شعياتي كركا لو كان متحشيني نعم بشكا متحشيني وان دا يمتوى أيامتك amma saboda darajar mutuwar Allah yake karka kira shi ma matacci dan rayuwar da yake ciki tafi wanda ke da rai gadin sa Allah yake bal ahya'un rayayyu ne inda rabbin yurzakuna ana ba su abinci a wurin Allah kaga can ana maganar falahum ajruhum inda rabbihim nan ma Allah yake inda rabbihim yurzakuna kaga yana nufin aljanna kenan to idan mutun ya mutu ya zama Allah yana bashi abinci zaka dauka kamar inda yake din gwamma dai duniya akan can me Allah yake a gaba
sarihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wala hum
yahzanun. Kaga ni'imar Allah yake siffanta mana farihina suna farin ciki bima atahumullah nan abinda Allah ya basu min fadlihi na falala na ƙari akan duk abinda suke jin labari kai zaka dauka in mutum ya mutu ya shiga wahala ba gaskiya bane kai ya shiga wahala in ba na kware bane wannan shine gaskiya amma duk mutumin kware da ya mutu wallahi makomar da Allah yake bashi ya fi duniya daɗi da ai ka ji abinda manzon Allah ya faɗa annabi yake cewa idan ma aka nuna maka makomar cewa kake ne ake jira ba dauki ran ba Allah kake amma cire ranka daga jikinka saboda haka mu roƙi Allah ya inganta ƙarshenmu wallahi mu yi ta addu'a Allah ya sa ƙarshenmu ya yi kyau wannan shi ne kadai duk wanda ya kyakkyawan ƙarshe to ya more duniya Allah ka sa mu dace shi ne Allah ya ce waɗannan yastabshiruna har ma albishir suke mana wato in suna cewa ina ma ku kun ga halin da muke ciki illazina lam yahqu bihim waɗanda ba su haɗu da su ɗin ba min khalfihim kaga Allah yana ba mu labarin halin da waɗanda aka kashe a yaƙi ni'imar da suke ciki har ma suna mana albishir mu da ba mu mutu ba a can barzaku suke cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzan babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su akwai hadisin al-Imam Muslim wanda yana kitabul imara babu bayani anna arwahu shuhada fil janna hadisin Abdullah ibn Mas'ud shine hadisin 1887 wanda ɗaya daga cikin almajiransa ana kiran shi masruku yana daga cikin manyan tabi'ai ya tambayi Abdullah ibn Mas'ud wanda zaka ga hadisin yana cewa sa'alna Abdullah ibn Mas'ud an hadhihi al-aya mun tambayi Abdullah ibn Mas'ud kasan ku Abdullah ibn Mas'ud yana cikin wanda suka fi sanin al-Qur'ani mun tambayi Abdullah ibn Mas'ud game da waɗannan ayoyi waɗanda Allah ya kawo a suratu Ali Imran aya ta 169 zuwa 170 inda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata suka tambayi Abdullah ibn Mas'ud sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce amma inna qad sa'alna an zalika yanda kuka tambaye ni mu ma sahabbai haka muka tambayi manzon Allah yanda kuka tambaya haka muka mun yi tambaya mun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda aka ce a yaƙi din nan mu daina tsammanin matattu ne rayayyu ne fa kala sai annabi yayi bayani manzon Allah ya ce arwahuhum Allah ya dauki rayukan sai ya saka fi jawfi qairin khudri aka saka ma wasu korayen tsuntsaye rayukan shahidai an sa su a cikin wasu halittu na tsuntsaye lahaqana dilu mu'allaqa bil arshi sannan suna da sheƙa wanda take jikin al'arshin Allah wato sheƙa kamar gidan tsuntsu wanda ka san tsuntsu idan ya fita ya gama shawagi zai dawo shekarsa ya zauna. To waɗannan shahidai Allah ya fitar rayukansu ya sa a jikin wasu halittu na tsuntsaye. Waɗannan tsuntsaye suna da wato gidajensu a jikin al'arshi. Manzon Allah ya ce tasarrahu min aljannati haythu sha'a. Saboda haka waɗannan suna shawagi a cikin aljanna duk inda suka ga dama suna shiga a cikin aljanna. Idan suna buƙatar dawowa sai su zo ƙarƙashin al'arshin Allah. Kaga an kai makura. An kai makura ba su samu komar mafi aljanna. To akwai waɗannan guraren tun mun ba da misalinsu a suratul Baqara ga wannan aya ta suratul Ali Imran. Ku sai mu dawo suratul A'raf. Nan ma Allah ya yi magana kai. Suratul A'raf Allah yana bayyana mana yadda hisabi zai kasance. Inda yake cewa akwai wasu mutanen da Allah zai sa su ba sa wuta ba sa aljanna suna tsaka-tsaki wanda su ake kira ashabul A'raf. To daga cikin abinda waɗannan suke faɗa Allah yake wa nada ashabul A'raf rijalan ya'rifunahum. Allah yake wa nada ashabul a'raf rijalan. Waɗannan da ya zama suna tsakanin aljanna da wuta su ne ashabul a'raf. To sai suka hangi wuta. Allah yana nuna ma wanda bai shiga wuta ba, Allah yana nuna masa abin da ke aukuwa a cikin wuta. Wannan saboda ya zama ni'ima gare ka. Yanzu ya zama ni'ima gare ka. Amma su ɗan wuta Allah baya nuna musu abin da ke faruwa a gidan aljanna. Ba sa gani. Kamar yadda ka san kafiri ba zai ga Allah ba a filin hisabi don ni'ima ce. To haka nan kuma ɗan wuta bai ganin aljanna kwata-kwata, ba zai taɓa ganin aljanna ba. Ba zai taɓa ganin aljanna ba. Saboda haka yasa waɗanda ke tsaye a tsakanin aljanna da wuta suna hangen wutan kuma suna hangen aljanna tunda ba su riga sun samu makoma guda ba. Nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Waɗannan da ke kan tsaunuka ɗin suka hangi wuta sai suka gane wasu mutane. Sun ga wasu mutane a cikin wuta. Kuma waɗannan mutanen a duniya Allah ya ba su dukiya. Mutum ne ka san shi a duniya yana da dukiya, yana da wadata. Ka ɗaga ido sai ka gan shi a wuta ka san abin takaici. Wanda Allah ya ba ka abin da za ka samu aljanna. Shi ya sa Allah ya ce yake ba mu labari. Su waɗannan da suke kan tsaunukan da suka ce ma agana an kun jam'ukum. Duk tara dukiyar da kuka yi ta yi bai amfane ku ba. Kuma gaskiya ne? Ka kwana hidimar dukiya, ka wuni hidimar dukiya, ka mutu ka bar dukiyar lahira baka da lada. Ana aikin banza ne. Ana aikin banza ne. Ai ya kamata in ka samu dukiya ta amfane ka a lahira. Saboda haka kar ka yarda ka ƙare ka batta. Ya kamata ka ƙare ka batta. Duk da hali in ma bata ƙare ka bar ka ba, ba a samu dai mafi yawan ayyuka na alkhairi kana yi. Shi yasa suke cewa ma agana an kun jam'ukum. Wannan taren dukiyan da kuka yi ta yi bai amfane ku ba. Wa ma kuntum tastakbiruna, girman kai da kuka yi ta yi. Saboda in mutum Allah ya ba shi dukiya to za ka samu yana dagawa. Wannan dagawar in ba mai imani ba ne dukiya tana sawa. Saboda haka ina ganin zai iya wulaƙanta kowa ya tozarta kowa. Iyaka abin da ke kashe sharrin dukiya shi ne imani. Amma idan babu imani, haka in ka dubi tsarin kafirai, idan mutum yana da dukiya, to banda fasadi ga duniya ba abin da yake. Shi abin da yake so kawai shi za a yi. Allah ya kare mu. To me suke cewa? Shi ne suke magana da waɗannan 'yan wutan kuma idan kana magana da dan wuta zai ji ka zaka ji shi idan kai baka cikin wuta zaka iya magana da dan wuta kana jin sa yana jin ka shine suke ce musu suke gaya musu to ahauna illazina aqsamtu la yanaluhum Allahu bi rahma ina ce wadancan tarkawan wadanda ba su da gata su ne kuke ta cewa kuna rantsuwa babu wata rahaman da za su same su to gashi nan yau sun samu rahama kuma su suke gidan aljanna ko kuma da dukiyar da mukami yanzu kuna cikin wuta kaga wannan magana suna yin ta su kansu ba su san makomarsu ba saboda aikin su ya zo daidai shi yasa aka sa su a tsakanin wuta da aljanna in sun daga ido su kalli aljanna in sun daga ido ta hagu su ga wuta amma tun da suka faɗi wannan magana sun hangi mutanen banza a cikin wuta suke cewa yanzu ku dukiyarku ba ta amfane ku ba su dubi aljanna suka ga wasu marasa gata kai ne ke ga waɗanda kuke ganin ba za su tsira ba gashi Allah ya tsirar da su saboda wannan kalmar da suka faɗa sai Allah ya ce musu udkhul jannata kuma ku shiga aljanna saboda wannan kalmar da suka faɗa ba suna tsakanin wuta da aljanna amma tun da suka faɗi wannan sai Allah ya ce udkhul jannata kuma shiga aljanna la khawfun alaykum ku umma babu sauran tsoro gare ku wala antum tahzanuna kuma ba za ku yi bakin ciki ba dan duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga rahama Allah ta mako mar mu in muka dawo suratu zukhruf aya ta 68 Allah madaukaki ya faɗa ya ibadi la khawfun alaykum
ya ibadi لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
وانا سورة الزخرة كاقا وانا أفيلين حسابين أرانا كياما أرانا كياما الله يتغيى وما ينسى الله كفامنا شكي يا إبادي ya ku bayina la khawfun alaykum al-yawm daga yau babu tsoro gare ku wala antum tahzanuna babu kuma sauran bakin ciki kaga Allah zai magana da mu kai tsaye a ranar kiyama ya ku bayina a wannan rana babu tsoro gare ku babu sauran bakin ciki kuma zaka ce to su waye masu wannan irin falala sai Allah ya bayyana su allazina amanu bi ayatina wadanda suke imani da ayoyinmu wa kanu muslimi da kuma sun kasance musulmai ne masu miƙa wuya da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dawo suratu zumar aya ta 61 wa yunajji Allahu allazina
taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su wala
hum yahzanun kaga nan Allah ya faɗa yake yunajji Allahu alladhina taqaw wadanda suka kiyaye shi Allah zai tseratar da su yasa bi mafazatihi bi fadailihi bi a'malihi wato saboda ayyukan su don haka duk wanda kaga an ce ya shiga aljanna sai Allah ya ce to ai saboda wani aiki da yayi ne duk wanda ka ji an ce ya shiga aljanna to saboda wani aiki da yayi ba za ka zauna haka kawai aljanna ta samu ba sai Allah ya ce idan sun shiga aljanna la yamassuhum su'u babu wata cuta da za ta same su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki wannan wurare ga suna a cikin alqur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya yi ta faɗa me yasa saboda abin da ya hana daɗin duniya kenan guda biyu gaba ɗaya duniya mai hana daɗinta abu biyu ne alkhawfu yakunu ala faqdi shay'in minha tsoro ya hana daɗin duniya tsoron nan ko dai na rasa abin da ka samu ko ko samun abin da ka rasa saboda ka ainihi gaba ɗaya babban damuwar musiba ta duniya ta takaita ne ga abubuwa guda biyu din nan wal huzni yakunu ala ma fata minha yasa dan adam yake samun bakin ciki kuma saboda abin da ka rasa tsoro abin da kake fargaban aukuwarsa. Kaga kenan duniya tana tsakanin abu biyu, kana tsoron gaba, kana bakin cikin baya. To sai Allah ya ce waɗannan damuwan da suka hana duniya ta yi daɗi, na raba ɗan adam da su idan ya shiga aljanna. Nafahum Allahu ta'ala an ahli aljanna. Saboda ka in ka shiga aljanna, fala khawfin min mustaqbalin majhulin. Yanzu kamar nan duniya muna cikin tsoro, saboda me? Ba wanda ya san gobe. Ba wanda ya san gobe. Da kai da kake da shi da wanda ya rasa, da mai lafiya da mara lafiya, ba wanda ya san me ya gobe. Kar ka yi mamaki a gobe din nan, Allah ya kashe mutane da dama ta annoba ko ta wata musiba. Abubuwa da yawa suna aukuwa, suna da yawa. Saboda haka yasa duniya abin da ya hana daɗinta, ka san me zai faru da kai a gaba ba. To wannan shi yasa aljanna ta zama daban. Kana na'imul jannati la yukaddiruhu khawfun wala huzun. Duk waɗannan abubuwa guda biyu da suka hana duniya ta yi daɗi, sai Allah ya raba aljanna da su. Innal mustaqbala fil jannati ma'lumun. A nan duniya ba ka san gobe ba, amma a aljanna ka san gobe. Ya aka ce ka san gobe? Ka san gobe domin Allah ya ce in ka shiga babu fita. Ashe ka ga gobe kenan alkhairi ne zai zo ba sharri ba ne. Da an ce za ka dawwama ni'imar ta kuma ba za ta ƙare ba. Kaga ka san me zai zo a gobe? Ka san me zai zo? Wato alkhairi ne babu sharri. Saboda Allah ya riga ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, khuldun fil na'imi. Idan mutum ya shiga aljanna to dawwama ce cikin ni'ima. Da sannan kuma aljanna ba bakin ciki, Allah fawa ta shi'in saboda ka rasa wani abu. Me yasa? Li'anna man udkhila aljannata faza, fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Duk wanda ya shiga aljanna da aka ce qad faza, yayi rabo, ai an gama. Me ake nufi da yayi rabo? Lam yafutu shay'un, ba abin da ka rasa. Duk abin da kake nema wallahi akwai a cikin aljanna. Saboda haka ba bakin ciki. Kai kana son abu za a baka. Ai duniya abin da ya kawo bakin ciki shine kana so baka samu ba. Li'anna aljannata laysa fiha masa'ib. Sannan kuma wani abin da ke hana duniya ta yi daɗi, wato shine duk yanda kai sai musiba ta auku. Da wanda ya samu da wanda ya rasa, bakin ciki baya rabuwa da dan adam. Haka nan kurin komai kuɗinka wata rana sai a ce an mutu a gidanka. Yanzu da kuɗin da kuɗin zai amfani ai sai ka hana mutuwa ko? Ba babu zai yiwu ba, sai an mutu a gidan, sai an samu musibu a gidan, rai ya ɓaci. Waɗannan abubuwan duk suna cikin duniya wanda shi ya hana duniyar ta yi daɗi. Bai ta aljanna ba, laysa fiha masa'ib. Babu musiba a gidan aljanna. Dan adam baya taɓa ganin abin da zai ɓata masa rai. Li'anna al-qulub qad tuhhirat. Allah ya riga ya wanke zukata. Baya ga cewar yanzu in ka dubi duniya, Allah bai haɗa mu da hali ɗaya ba. Wasu mutanen ƙwarai ne, wasu mutanen banza ne. Yanda kake ƙoƙarin zama lafiya da mutane, wani kuma shi tunaninsa ya zai iya cutar da wani. To duniyar haka take. Amma ita lahira fa, duk wanda zai shiga aljanna sai Allah ya wanke zuciyar. Gaba ɗaya 'yan aljanna an wanke zukata, babu hassada, babu mugunta, babu kyashi, ba sha'awar ni'imar da Allah ya ma wani. Matar kama da aka halitta, an halicce ta ne da kyanka, saboda ta in ta kalli wani ba ta ganin yana da kyau. Duk lahira babu mai kyau a wurinta sai kai, don ba za a ce duk duniya ba. Duk gidan aljanna ba wani kyakkyawa sai kai kaɗai. Allah ta samu komar mutu. Saboda kai sa ita lahira wallahi ba a haɗa ta da duniya. Sai Allah ya faɗa mana ƙarshen damuwa, ƙarshen tsoro ga ɗan adam, ƙarshen takaici shine shiga aljanna. Duk mutumin da bai shiga aljanna ba wallahi yayi asara. Allah ka raba mu da abin da zai hana mu shiga aljanna. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi ya ba mu misali. Hadisin Anas bin Malik al-Ansari, Allah ya kara masa barka. Da anna Rasulullah qala, manzon Allah ya ce akwai wani abin da Allah zai yi a filin hisabi. Idan aka tashi a filin hisabi, يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا أشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة بأين الجنة صنع في لين حساب سأل الله يتي أدوبا كي أن الجنة وأي وندي هو هلا الدنيا أصلا أكو وندشي ينعجن يافق هو هلا الدنيا saboda tana'ashi ba mamaki kullun a cikin wahala yake sai ya wahala ya samu abin da zai ci haka ya gama rayuwar ya mutu to abinda annabi ya faɗa za a nemo ashaddin nasi kana bala'an fi duniya ba wai maganan wanda yafi kowa talauci ba idan an dubi mutanen kwarai wanda yafi kowa shiga bala'i wanda take gefen talauci shine ta gefen jinya shine duk wata musibar duniya ta kare a kansa duk duniya babu wanda musiba ta same shi irin sa Allah zai ce a dauko shi saboda kuma malaiku za su yi ta duba filin hisabi ina mai siffa kaza da kaza sai a samu shi idan an ciro wannan mutumin kwarai ne mutumin kwarai gashi ya samu talauci a duniya ya samu jinya ya samu musibu daban-daban amma ba su raba shi da Allah ba don haka yasa akwai mutumin da wallahi musiba ba ta girgiza imaninsa Allah ka samu na ciki saboda haka yasa da aka gano mutumin sai aka dauko shi annabi ya ce fa yaqulu lahu Allah zai ce wa mala'iku ai kun ga ba shiga aljanna ba ko isbuguhu sibgatan fil janna ku tsoma shi sau daya a gidan aljanna ku ciro ku kawo min shi filin hisabi haka Allah zai faɗa a tsoma shi a aljanna sau daya a dawo da shi filin hisabi Allah zai tambaye shi da kuma kaga kalmar da aka faɗa isbuguhu shine Ibn al-Asir yake faɗa a littafin An-Nihayat fi Gharib al-Tabis da ya zo lokacin tarjuman da yake na wannan kalma fassaranta yana juz'i na uku shafi na goma yugumasu kama yugumasu sawbu fi sibi yanda kaga masu rini da mutane suna rini suna da ramuka da suka tara a ruwa shin sai a dauki fata a tsoma a wannan ko dauki kyalle a tsoma a wannan to wannan shi yanda mutane yanda ake rini yanda ake jima haka za a yi ma mutumin nan wato Allah ya ce a dauke shi a tsoma shi a gidan aljanna annabi ya ce fa yusbagu fiha sibgatan sai mala'iku su tsoma mutumin nan a aljanna sau daya sai a garo shi sai a dawo da shi filin hisabi a aje shi gaban Allah fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ya ibnu adam ya kai dan adam ya ce labbaika ya rabbi Allah zai ce na san ka wahala a duniya talauci musibu wahalhalu daban-daban innaka kadihun ila rabbika kad'an fa mulaqi wahala tayi tasha to gashi ka zo gabana wahala rayuwa ta kare maka amma imanin ka bai girgiza ba ka kai sa'a yanzu an tsoma ka a aljanna sau daya an ciro ka tambayan da zan maka hal ra'aita bu'san qattu shin tunda Allah ya yi ka daga duniya zuwa yau ka taba shiga damuwa kuwa ji Allah ka taba shiga damuwa tunda Allah ya halicce ka zamanka na duniya zuwa haduwar filin hisabi hal ra'aita bu'san qattu aw shay'an takrahuhu ji Allah ya ce kai ba ma damuwa ba ka taba samun wani abun da ranka bai so ba a duniya ka taba samu kasan babu shakka ka kai shi ne ana ganin abin da kake son ka saya amma ba kudin saya ana walwala ana jin daɗi kai ban da kai so wannan bacin ran shi ne Allah yake tambayar mutum akwai wani abu ma da ka taɓa samu mara kyau a rayuwarka to wannan mutumin zai ce la wa izzati ka na rantse da buwayarka ni tun da ka yi ni daga duniya har lahira ban taɓa wahala ba wajima ya manta haka duk wahalar da kake sha a duniyan nan ka tura ruwa ka ruga ka tsara bishiya ka yi faskare wahalhalu iri-iri da musibu daban-daban wallahi abin da annabi ya faɗa idan aka tsoma ka a aljanna sau ɗaya ka manta su duniyar gaba ɗaya ka mantata. Na'am, ka taɓa samun jarabawa, amma gaba ɗaya za ka ji ma kai baka ma taɓa samu ba, saboda ni'imar da take jikinka wanda Allah ya sa maka shi daga aljanna. Sai ce la wa izzatika ma ra'aytu shay'an akrahuhu qattu. Bai amsa da yake gaya ma Allah, ya Allah, tun da nake duniya ban ma taɓa ganin abin da ban so ba, babu abin da ma ya taɓa samu na wanda ban so ba, ban taɓa wahala ba. Ya ce gaya ma Allah, shi ya sa ba ɓatacce kamar wanda ya ɗauka cewa duniya ita ce kawai, saboda haka zai kashe don ya samu duniya, ya buge don ya samu duniya, ya yi murɗiya, ya yi yaudara, ya ci amana saboda ya samu duniya. Allah yana kallon shi, wallahi bai ma da hankali. Saboda abinda manzon Allah ya faɗa, abinda annabi ya faɗa mana, cikin halittun Allah gaba ɗaya, inda za a gwada nauyi duniyar gaba ɗaya, inda za a aje ta a gefen aljanna, manzon Allah ya ce girmanta bai fi na fuffuken sauro ba. In ji annabi Muhammad, girman duniyar gaba ɗaya bai wuce, bai ma kai ba. In ji annabi, la yazunu janaha ba'uda, duniyar gaba ɗaya nauyinta bai kai nauyin fuffuken sauro ba. Yanzu idan aka ce nauyin fuffuken sauro, fuffuken sauro a gwada girman sama da ɗakinsa, ba ma duniyar gaba ɗaya ba. Abinda annabi ya mana misali da duniya, in za a kara ta da aljanna, wallahi manzon Allah ya ce girman duniyar bai kai fuffuken sauro ba. Aka dubi ɓatacce mara basira wanda ba shi da rabo a lahira, tunaninsa ya za a yi ya mori duniya, bai san cewa babbar wahala tana gabansa ba. Allah ta kare mu. To wannan shine abin da sai Allah kaga ya gwada, Allah ya gwada ma ƴan aljanna yawan ni'imar da take cikin aljanna. A filin hisabi, tun ba a gama hisabin ba a shiga aljannan ba, aka gwada ma ƴan aljanna, idan ka shiga aljannan nan, to duk wata wahalar da ka taɓa samu a duniya, wannan wahalar ta zama tarihi, ka ma manta ta. To sai Allah ya bada misali kuma da ƴan wuta, sun mai wuta bi an'amin nasu fi duniya min ahalin nar. Sai Allah ya ce wa mala'iku, dubi ƴan wuta, waye wanda ya taɓa samun ni'imar da ya fi na kowa? Don za ka samu akwai wani kafirin da Allah ya ba shi dukiya, ya ba shi mulki, ya ba shi ƙarfi, irin su Fir'auna da makamantansu. To nan ma dai ba a nuna Fir'auna ba ne, don abinda annabi ya faɗa, yu'ta bi an'amin nasi fi duniya. Ta ga ba da cewar akwai wanda Allah ya ba shi ni'imar da Fir'auna ma bai samu ba, wanda ba wanda ya san wannan sai Allah. Za a zo da mutumin da an fi ba shi ni'ima fiye da kowane ɗan adam min ahalin nari, amma kuma yake mutumin banza ne, ɗan wuta ne. To Allah zai ce a kawo shi, tun ba a yi hisabi ba. Fa yaqulu, Allah zai ce wa mala'iku, isbughuhu sibghatan fin nar, ku tsoma shi sau ɗaya tak a wuta, ku zaro shi ku aje a nan. Kaga shi ma za a gwada shi kenan. Manzon Allah ya ce fa yusbaghu fiha, sai a ɗauki wannan kafirin, gashi a duniya babu wanda ya kai shi ni'ima, babu wanda ya samu hutun rayuwa kamar shi. Yanzu an ɗauke shi, an tsoma shi a wuta sau ɗaya. Fa yaqulu, idan an kawo shi gaban Allah, sai Allah ya mar tambaya, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, na san a duniya kana cikin waɗanda suka fi walwala, suka fi samu, suka fi jin daɗi, an baka mulki, an baka dukiya. To ina son tambaye ka, hal ra'aytu qattu qurrata aynin, haka ɗin ne ka taɓa jin daɗi kuwa a rayuwarka? Ka ma taɓa jin daɗi a rayuwarka? Da kuma mutum zai ce la wa izzatika na rantse da buwayarka, ma ra'aytu khayran qattu, tunda aka halicce ni zuwa yau ni ban taɓa ganin alkhairi ba. Kaga tsoma shi aka yi a wuta, amma wannan ya sa ya mantar da dukkan wata ni'imar da Allah ya bashi a duniya. Saboda ka azabar wuta, wallahi azabar ta fi tunanin ɗan adam. Azabar wuta azaba ce mai girman gaske. Kar mu manta, Allah shi ya yi duniya, Allah shi ya halicce mu, Allah shi ya tsara lahira, kuma yake ba mu labari. Saboda haka abinda Allah ya faɗa gaskiya ne, wallahi babu azaba irin azabar wuta. Allah yana tabbatar mana duk mutumin da aka sashi a wuta, to ni'imar da ya samu a duniya ni'imar banza ce, ya manta ka tsoma shi karon farko, ya manta duk wata ni'ima da Allah ya bashi ta duniya. Wannan riwayar tana silsilatu sahiha, hadisin 1167, kuma hadisin yana sahihu Muslim. Babu sibgi an ami ahli dunya fin nari, shine hadisi na 2807. Riwaya ta al-Imam Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yu'ta bi an ami ahli dunya min ahli nari yawm al-qiyama, za a zo da mafi ni'imar mutane daga cikin waɗanda suka samu duniya ta gefen ƴan wuta. Wancan hadisin ka ga ya nuna za a fara da ƴan wuta kafin a fara da ɗan aljanna. Riwayar ta zo kashi, idan aka kirawo mala'iku aka ce ku ɗauko mana mutum daga cikin masu zuwa wuta, fa yusbagu fin nari, sai a tsoma shi a wuta. Idan an tsoma shi a wuta, kuma ya kalu, sannan sai a ce yabna Adam, ya kai ɗan Adam, hal ra'aita khairan qattu, shin ka taɓa ganin wani alkhairi kuwa, hal marra bika na'imun qattu, shin wata ni'ima ta taɓa wuce ka kuwa, fa yaqulu la, zai ce a'a, wallahi ma ya rabbi, na rantse da Allah ni ban taɓa ganin alkhairi ba, babu wata ni'ima da ta wuce. Sai annabi ya ce wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya, sannan sai a zo da mutumin da musibar sa ta fi ta kowa a rayuwar duniya, amma kuma min ahli janna, gashi yana cikin waɗanda za su shiga aljanna, amma rayuwarsa ta duniya ya yi ta cikin wahala. Fa yusbagu sibga aljanna, za a kama sai a sashi a tsoma shi sau ɗaya a gidan aljanna. Fa yuqalu lahu, sannan sai a mar tambaya, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, hal ra'aita bu'san qattu, shin ka taɓa ganin takaici a rayuwarka, ka taɓa ganin abin da ya ɓata maka rai, hal marra bika shiddatun qattu, shin akwai wani tsananin rayuwa da ya taɓa wuce ka a rayuwarka. Da kulu zai ce la, wallahi ya rabbi, na rantse da Allah, ma marra bi bu'sun qattu, wata damuwa ba ta taɓa wuce ni ba, wala ra'aitu shiddatan qattu, ban taɓa ganin tsanani na rayuwa ba. Wannan riwaya ta al-Imam Muslim kenan. Wannan hadisin abinda annabi yake karantar da mu, wato shi ne mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta. Mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta. Kamar misali, sharhi na Siddiq Hassan Khan, sharhu sahihu Muslim da ake kira Sirajul Wahhaj, yana juz'i na 11, shafin 251, ya ce fil hadisi dalala. Wannan hadisin ya nuna mana ala kaunin nari gayatun fil azabi, abinda annabi yake tabbatar mana idan ana maganar makura ta azaba, to babu shakka ita ce wuta, ita ce makura ta wajen azabar Allah, domin Allah ya san da wutan duniya, amma ya gaya mana ta lahira daban take, wutar lahira daban take. Don haka idan aka ce mutum ya shiga wuta, to makura na azaba ta samu gare shi. Wa kaunul jannati nihayatan fil na'imi was sawabi, kuma ita aljanna ita ce makura ta wajen ni'ima da kuma sakayyar Allah. Idan ana maganar ni'ima, to ba a kwatanta duk wata ni'imar duniya da wacce take cikin aljanna, kuma babu sakayyar da Allah zai ma ɗan Adam wanda ya wuce a bashi aljanna. Shine abin da Allah ya yarda, don ya tabbata hadisin manzon Allah, Allah bai yarda da saka wa mumini da wani abu ba in bai cin aljanna. Wato babu ni'imar da ta kai aljanna, saboda haka Allah bai yarda ya saka wa mumini da wani abu wanda ya gaza aljanna ba. Wa annahu la shay'a fawqahuma, babu abin da ya fi wuta ta gefen azaba, babu abin da ya fi aljanna ta gefen ni'ima. Yani fi hadhihi ma'ani bila irtiyabi, wanda duk malamai sun tabbatar da wannan. Idan shi yasa annabi ya ba mu misali, ace an tsoma mutum sau daya fil jannati takfili izalati kulli ma ashahu min hammin wa bihi wannan tsoma shi da akai wuta sau daya ya isa ya duba shi da tunani na wahalar da ya sha a rayuwarsa kafin ya mutu wannan tsoma shi da akai sau daya ya mamanta wahalar duniya to bare kuma a cikin aljanna fa zai dawama daga ni'imar karuwa take har tashi kiyam in har abada haka nan mutumin da aka sashi a cikin azaba komai wahalar komai ni'imar da ya samu a duniya duk mulkin da ya samu da walwala da dadin rayuwa bayan an sashi a wuta sau daya dadin da ya ji na duniya ya rasa ta gaba daya dadin ya tafi shine sai malami yake fa kaifa bil khulud fiha ina kuma ga mai dawwama a cikin wutan an tsoma shi sau daya ya manta ni'imar duniya gaba dayanta to bare kuma wanda aka ce mazaunin sa shine gidan gidan wuta har abada kaga musulmai ta kai makura Allah ya kare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid
amin
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك